بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر رحمه الله تعالى في ألفيته المسمى ألفية السيوطي في علم الحديث في باب صفة رواية الحديث ومن روى من كتب ونجعري حفظا أو السماع لما يذكري أو غاب أصل إن يكن التغيير
أكوين لك إن يكن التغيير
إن يكن التغيير إن يكن التغيير يندر أو أمي أو بريء يثبته ما معتمد مشهور فكل هذا جوز الجمهور ومن روى من غير أصله بأن يسمع فيها الشيخ أو يسمع لن يجوزه ورأى أيوب جوازه وفصل الخطيب إن اطمأن أنها المسموع فإن يجزه يبح المجموع.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبودية تبتك الله سبحانه وتعالى وديساك بام داما أكرو نبير هكذا
نعم
دومين شي قبل كراتو أتكيم وانا لتافي كوانا ألفية تا الحافظ أبي بكر السيوطي رحمه الله تعالى. بمن فا تكرنت أبن ديشا في إلو من حديثي بمن مقصودي ناششيني مبن جي حديثي سهيهاي لو نبا سهيهاي با ونشيني بمن مقصودي أن يعرف المقبول والمردود كما يندي فداء فلكو a gane hadisin da za a karba da wanda ba za a karba ba. To bayan ga wannan manufar har ila yau akwai abin da ya shafi sanin irin matakai ko tsauraran matakai da magabata suka dauka suka bi wajen tattara hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallam da rubuta su. Galibi waɗanda suke ganin waɗannan manya-manyan ayyuka da aka bar mana da manya-manyan wannan kuddaye na littattafai da aka bar mana suke cike da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama, wasu sun zaci kawai wani abu ne da wasu suka zauna cikin dare suka yi ta rubutawa kawai suna tarawa suna ajewa, wanda rashin sanin hakikanin yadda al'amarin yake da irin tsauraran matakan da malamai suka shimfiɗa wajen rubuta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da karantar da su har yasa wasu suke ganin abu ne mai sauki yau mutum ya fito ya ce shi bai yadda da Sahihul Bukhari ba ko da Sahih Muslim ba ko waɗannan littafan duk kwashe-kwashe ne a addini ko waɗannan littafan wasu ne suka sa aka rubuta su saboda wasu manufofinsu, kamar yadda za ka ji wasu masu yaƙi da addini suna cewa sarakuna ne suka umarci waɗannan malaman hadisin suka rubuta musu waɗannan littafan dan su kinsa wasu hadisai waɗanda za su taimaka musu wajen ci gaba da mulkinsu na kama karya. Wannan ta sa cikin sauki sai ka ga wanda bai taka kara karya ba, wanda bai gama sanin ina hannunsa na hagu yake ina na dama yake ba, ya fito yana ƙaryata Imam al-Bukhari ko Muslim ko Abu Dawud ko Imam Ahmad ko yace ma zai musu gyara saboda kuma mutane ba a san hakikarin yaya matakan suka kasance ba sai yake ganin wani abu ne da kowa zai iya to yana daga cikin muhimmancin karanta yadda malamai suka shimfida waɗannan ka'idoji wannan zai sa wa ɗalibin ilimi ya san haibar waɗannan littattafai ya san irin matakai tsaurara da suka shimfida wajen sauraron hadisin da jiyo shi da kuma karantar da shi idan ba a manta ba a wancan zaman da muka yi na baya mun yi abin da ya shafi ɗurƙul tahammul ne hanyoyin da ake karantar hadisin da ake sauraron hadisin wato hanyar da ake samun hadisin daga wajen malamai wanda muka karanta hanyoyi guda takwas waɗanda a ciki akwai waɗanda suke karɓaɓɓu ne babu saɓani da wanda aka yi saɓani amma mafi magana mafi ƙarfi shi ne ana karɓa da kuma wanda aka yi saɓani magana mafi ƙarfi ba a karɓar riwaya ta wannan hanyar waɗanda su ne hanyoyi guda takwas na farkonsu as-sama wanda as-sama sai al-ard ko al-qira'a ala shaykh sai al-ijaza sai al-munawala sai al-kitaba sannan al-ijaza al-munawala al-kitaba al-wasiyya al-i'lam al-wujada waɗannan hanyoyi su ne hanyoyin da ake ruwaitar hadisi ta gare su da kuma malamai suka yi bayanin kowace hanya waɗannan su ake kira ɗurƙul tahammul sai ɗurƙul ada ko kuma al'ada ta yaya malami kuma zai karantar da wannan hadisan ta yaya zai ba da tishashi ruwayar wanda sharuɗan da ake gindayawa wajen ada ba lalle an gindaya su wajen tahammul ba wajen isar da hadisin bayan ka ji shi to akan sanya wasu sharuɗa kuma waɗanda suke masu tsauri ƙari akan na farko yanzu kamar yadda muka karanta a baya a lokacin da ake tahammuli lokacin da ake ɗaukar hadisi babu la yushtarat an yakuna rawi musliman halat tahammul lokacin da zai ɗauki hadisi zai iya ɗaukar hadisi ba musulmi ba ne lakin halal ada labudda an yakuna kazalik dole ya zanto musulmi ba haka akwai waɗanda suka ji hadisai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin ba musulmi ba ne bayan sun musulunta kuma suka ba da ruwayar abinda suka ji muna misali da hadisin Jubair ibn Mut'im lokacin da ya zo Madina game da batun sulhu da aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman ya lallashi annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya samu kamun kafa da wasu sahabbai akan a ƙara wannan wa'adi na sulhu bayan an samu wasu sun karye wannan wa'adi kamar kabilar Banu Bakar da suka karye wannan wa'adi ya zo domin wannan aiki Madina ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam sallar magriba da sahabbansa ya ji shi na karanta wattur a sallar magriba bayan ya musulunta aka rawaito wannan hadisi daga wajensa cewa ya zo Madina ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya qara'u fil maghrib bit-tur to kaga wannan lokacin da ya dauke shi ba musulmi bane amma kuma bayan ya musulunta kuma yake ba da labarin ga abin da ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan zaka samu a cikin rayuwar sahabbai da yawa kaga wani sahabi yana ba da labarin wani abu da ya faru lokacin yana ba musulmi ba tare da annabi sallallahu alaihi wasallam daga baya kuma ya musulunta yake ba da labarin abin da ya faru to wannan duk yana daga cikin sharuɗin da malamai suke ƙarawa lokacin da aka zo maganar al'ada to wannan babi da zamu yi a yau shine sifatur riwayatul hadith sifar riwaya din wannan ita ce sifar ada din bayan an gama tahammul to kuma sai karantarwa wanda wannan shine maqasudin ka ji hadisi shine ka karantar da shi ga wanda bai ji ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa cikin hadisin da Ibn Hibban ya rawaito tasma'una minni wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum. Ku ji daga wajena, sannan kuma a ji daga wajenku. Wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum, wanda shi ma ya ji daga wajenku a ji daga wajensa. Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa nadara Allahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha wa hafidhaha wa addaha kama sami'aha fa addaha kama sami'aha wa rubba muballighin aw amin sami'in. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya haskaka fuskar mutumin da zai ji hadisi na, zai ji magana ta, ya kiyaye ta, sannan kuma ya isar da ita kamar yadda ya ji ta. To fa addaha din shine al'ada din, shine abinda yanzu zai mana magana a kansa. Sama'a minni hadithan, wannan shine tahammul. Fa addaha, wannan shine ada. To wannan bangaren shine zai magana a kansa yanzu. Wannan daga wa qad ari wa man rawa min kutubin wa qad ari hifdhan aw as-sama'a lamma yadhkuri aw ghaba 'aslun in yakut taghyiru yanduru aw ummi nawdariru yadhbithu ma mu'tamadun mashhuru fa kullu hadha jawaza al-jumhur. Waɗannan baitoci guda uku sun kunshi mas'aloli masu hukunci iri ɗaya guda biyar. Ta farko yake cewa marrawa min kutubin wa qad ari hifdhan, wanda ya ruwaito daga littattafan hadisai ne nashi, amma bai haddace hadisan da suke ciki ba. Ari ay khala an hifdhiha, hadisansa ne a ciki wanda ya samu karanta su wurin malaminsa, ya rubuta su, ya yi muƙabala su daga da littafin asali na wajen malaminsa, amma ko bai haddace hadisan da suke ciki ba. Sai ɗau littafin yake yin ruwaya da shi. In ya zo zai karantar da ɗalibansa, zai ɗauko littafin ya buɗa ya karantar. Bai haddace hadisan ciki ba, amma littafin nashi ne, hadisansa ne da ya ji daga wajen malaminsa. Wanda ita ce mas'ala ta farko, shin ya halatta ya yi irin wannan, ya ba da hadisan da bai haddace su ba, amma ya amfani da littafinsa, littafin da ya ji daga malaminsa, ya kuma kiyaye shi, ba a jin cewa an shigar da wasu abubuwa da ba nashi ba. To ya halatta in ya tashi bayar da hadisi, ya ɗauko wani littafin nashi ya riƙa karantawa ɗalibansa a matsayin cewa shi ga hadisan da ya ruwaito. Abinda ya sa suke tantama a kan haka, akwai yiwuwar ya zanto an shigar masa da wasu hadisan da ba nashi ba. Tunda bai haddace nashin ba, yana iya zuwa ya karanta hadisan da ba nashi ba, ya zata cewa hadisansa ne. To a gurinsu wannan babban laifi ne ga malamin hadisi, ya ba da hadisan da bai ji shi daga malamansa ba. Wani babban laifi ne wanda zai sa gaba ɗaya a ajiye shi, a daina karɓar hadisansa. To ana buƙatar duk hadisin da zai ji ya tabbatar da cewa wannan hadisin ya ji shi a wurin malaminsa. To lokacin ne zai iya karantar da wasu cewa na ji daga wani, shi kuma daga wani, shi kuma daga wani, har zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma in akwai yiwuwar littafin nan wani abu ya shiga ciki wanda ba nashi ba, bai kuma san an saka masa hadisan da ba nashi ba, yaje ya bayar da hadisan da ba nashi ba, to akwai matsala. To wannan shi yasa suke tattaunawa, shin ya halatta, bai haddace ba ya karantar daga littafin da yake nashi ne, hadisansa ne a ciki, ko bai halatta ba. To shi ne nan yake nuna cewa da yawa daga cikin malamai, mafiya yawancin malaman hadisi sun yarda matukar dai hadisan nan daman ya ji su daga malamin sa, kuma littafin nan nashi ya kiyaye kayan sa, babu wani abu da aka ƙara a littafin nasa wanda ba nashi ba. To wannan zai iya bada hadisi daga littafin sa. Suna cewa kamar inda Marwan ibn Muhammad al-Asadi wanda daga cikin malaman hadisi yake cewa salafatul laghina lil muhaddith anha as-sidqu wal hifz wa sihhatul kutubi fa idha fatahu al hifz wa baqiya ma ada dhalika fala yadhurru. Ce abubuwa guda uku dole ne mai malamin hadisi ya zanto yana da su, ya zanto mai gaskiya ne, ya zanto mai haddace abin da yake ne, izanto kuma littafansa suna da inganci, izanto littafinsa da ya tattara hadisansa a ciki littafi ne ingantacce, ma'ana ya yi bitarsa tare da littafin malaminsa, ya tabbatar da duk abin da ke ciki, abin da ake ce muqabala wanda mun karanta a wancan zaman. To waɗannan suka iya ce abubuwan nan uku dole ne a samu malamin hadisi da su, as-sidqu wal hifz wa sihhatul kutubi. To inda zai rasa hifzin da zai rasa haddar, amma sauran izanto suna nan, to wannan ba abin da zai cutar da shi, wato zai iya bada hadisinsa ba tare da ya samu cutuwa ba. Ibn Ma'in, Yahya ibn Ma'in ɗaya daga cikin mashuhuran malamai na hadisi kuma mahaddatansa, yana cewa yanbaghi lil muhaddith an yatazayya bis-sidq wa yataradda ko yartadiya an yatazayya bis-sidq wa yartadiya bil kutub. Ce ya kamata ga malamin hadisi ya daura zanin, wato ya daura zanin gaskiya, ya kuma mayafi da littattafai, wato ya zama mai gaskiya sannan kuma ya zai to yana da littattafansa wanda ya suke ƙunshi hadisansa a ciki, ya zanto yana riƙe da waɗannan abubuwa guda biyu. Ya zanto ma daga cikin malamai, kamar yanzu malaman da suke sun shahara da hadda, kamar Ali ibn al-Madini, Ali ibn Abdullah ibn al-Madini, malamin Imam al-Bukhari ne daga cikin manyan malamai da suka shahara da haddar hadisi, har ma ana cewa yana ɗaya daga cikin huffazud duniya, da a duniya ana maganar mahaddata hadisi aka kawo sunan shi, to yana ɗaya daga cikinsu, da shi da Abu Zur'atul Razi. To shi kansa yana cewa Imamu Ahmad yana cewa ausani sayyidi Ahmad, shugabana Imamu Ahmad yana mun wasiya cewa la tuhaddith illa min kitab, kada ka yadda ka ɗauki ka bada hadisi ba da littafinka a hannu ba, ko ka riƙa littafinka lokacin da zaka bada hadisin, ka riƙa badawa da littafinka, duk da cewa yana daga cikin huffazud duniya, in yana karanta ilal hadis kamar yana karanta qul huwallahu, haka yake bin ilal na hadisi yana ambatan sadaka. Amma duk da haka Imamu Ahmad yana daga cikin manyan malamai kuma wanda Imamu Ibn al-Madini din ma ya dan girme shi, amma duk da haka kasancewa Imamu Ahmad yana da shugabanci a ilimi, sai shi Ibn al-Madini yake ce masa sayyidi, shugabana, ya mun wasiyar cewa kada in bada wani hadisi sai ta hanyar hadda, musamman sai ta littafina. Haka nan shi ma Ibn Ma'in shi ma haka Imamu Ahmad yake gaya masa cewa la tuhaddith bihadha al-musnad illa min kitab, la tuhaddith bihadha al-musnad, ina nufin waɗannan hadisai da ka ji su da isnadinsu, kada ka yadda ka bada su ba tare da littafi a hannunka ba, saboda al-hifz khawwan, kamar da suke cewa kwakwalwar haddawa lokaci tana ta kan fa'inci mutum akwai sanda zai ji cewa ya haddace abu sai kuma ya zo ya ji cewa abin ko ya zo ba yadda yake tsammani ba ko ya manta abin da ba sa zai manta akwai sanda Ali ibn al-Madini mutumin Basra ne mutumin garin Basra a cikin kasar Iraki to ya kawo musu ziyara Bagadaza babban birnin Iraki kenan ya zo ziyara fanqalabat alaihi al-muhaddithun malawa hadisi suka yi cuncurundo tun daga wani bajimin malami ya zo na hadisi ba za su su tattara a gaban sa domin su ji hadisi aka kafa masa minbari ya hawo minbari da ya hawo minbari sai ya ce la yanbaghi liman taqa hadha al-minbar an yuhaddisa illa min hifzihi yace bai kamata ga wanda duk ya hawo minbarin nan ya bada hadisi ba daga haddasa ba da ya tashi hadisin farko sai ya kuskure hadisin farko da ya tashi Allah ya sutar masa sai ya kuskure a ciki mai ruwaya yake cewa daga ranar sai dai shekara bakwai yana ba da hadisi bai taɓa kuskure ko ɗaya ba daga sun mahaddasa saba sinin walam yukhti fi hadis ya ci gaba da bada hadisin da ka tun daga ranar shekara bakwai ba a taɓa samun kuskure ɗaya a tare da shi ba a shahid wani lokaci ƙwaƙwalwa na ha'inta mutu duk da girman lamarinsa lokacin da ya hau minbari sai yake ganin a irin wannan yanayi bai kamata ma a gan shi da littafi ba da ya buɗi baki hadisin farko sai ya kuskure shi ya sa lokacin da Abubakar ibn Abi Shayba mai littafin al-musannaf babban malamin hadisi ɗaya daga cikin malaman ashabul kutub as-sitta su imamu muslim ya rawaito hadisai da yawa a wajensa to wata rana ya je Samurra ya je Bagdaza afwan a masjidin Rusafa ya je masjidin Rusafa sallaci ne babba sai aka nemi ya zo ya bada hadisi yana zuwa ya zauna sai ya ce hiya Baghdad wa akhafu an tazilla qadamun ba'da thubutiha ya aba shayba hatil kitab sai ce kai wannan fa Baghdad ce ina jin tsoron kada diddige kafa ta zame bayan ta kafu sai ya kira ɗansa aba shayba din shine ɗansa yake cewa hatil kitab kawo min littafi na kaji duk da ya haddace amma ya yarda ya ba da hadisinsa da abin nan to wannan yana nuna cewa da yawa daga cikin malamai sun amince cewa mutum ko ma da ya haddace ko bai haddace ba ya bayar da littafi kuma bayar da wa da littafin matuƙar da littafin nashi sahihi ne to authak ya fi zama abin amincewa sama da a ce da ƙwaƙwalwarsa kawai ya bayar shi yasa za ka ga yawancin huffaz kamar Imam Ahmad da wahala ya bada hadisi min hifzihi tare da cewa duk ya haddace baya bada hadisi face da littafinsa a hannunsa a shi kansa Ibn al-Madini din haka yake illa iyaka a wancan karan yana ganin a wani matsayi ne bara yanzu ya amfani da ƙwaƙwalwarsa sai Allah ya jarabe shi hadisin farko sai kuskure to amma akwai ahlut tashdid wanda su suna tsanantawa cewa dole ne ya zanto malami ya haddace hadisansa in har yana da littafi dukkan littafi matuƙar bai haddace hadisan da ke ciki ba to baya halatta a karɓi hadisinsa akwai wanda suna wannan tsananin irin Abu Hanifa yana cewa la yuhaddithu ar-rajul illa bima ya'rifu wa yahfaz la yuhaddithu ar-rajul illa bima ya'rifu wa yahfaz da kada mutun ya bada hadisin da bai san shi ya haddace shi ba duk da cewa shi Abu Hanifa fi hifzihi shay akwai magana akan haddasa to amma nan makami ne na fadar wani hukunci da shi yayi imani da shi ba wai makami ne na yaban kansa ko inda so yake ya abin nan sai bar kofar a bude to da shi kansa a haddata sa akwai rauni to amma shi tunda abin da yake ganin haka ya dace shi yake fada ba mai yana duba shi wanda matsayi zai samu kansa a ciki ba Imam Malik shi ma haka matsayarsa take an tambaye shi cewa mutum ne cewa ayu khadhul ilm mimman la yahfaz wa kitabuhu sahih wa huwa thiqatun wa kitabuhu sahih mutumin da yake amintacce sanan sahihin mutum ana iya karba hadisin sa amma bai haddace hadisin ba ana iya karbar wadannan hadisai daga wajensa sai Imam Ahmad sai Imam Malik ya ce la sai aka ce da shi yana fa kawo littafin sai ce haza sama'i wa huwa sahih ya littafi na da shi na karanta wajen malami na kuma sahihi ne ba matsala sai ya ce la fa inni akhafu an yuzada fi kutubihi bil layli wa huwa la yadri in kana la yahfaz fa inni akhafu an yuzada fi kutubihi bil layli wa huwa la yadri indai bai haddace hadisan ciki ba to ina jin tsoron kada cikin dare wani mugu ya sada dawo da littafin sa ya kara wasu abubuwa bai sani ba tunda bai kiyaye lashin ba in ya taho zai iya daukan wannan hadisi a matsayin nashi ne akwai wadanda suna da mugunta gaya wajen su ga sun bata wa mutum sunansa musamman a fagen ilimin hadisi saboda sukan yadda za su yi su saci littafinsa su shigar da wasu hadisan da ba nashi ba su yi kokarin kwaikwayar irin rubutunsa ta yadda in ya gani zai ce 100% shi ya rubuta kayansa to amma tunda bai haddace ba bai iya gane cewa wannan baya cikin wanda ya rubuta da kansa da ya ga rubutun yayi kama da nashi cikin takaddunsa ga wata takarda nan da rubutu cike da littafin abin da dinsa sai dauka je ana karanta masa a matsayin hadisan da ya ji daga malaminsa alhalin ba nashi bane Abdullahi bin Salih katibul layth yana daga cikin waɗanda aka jarrabe su da wannan kamar yadda Ibn Hibban a cikin kitabul majruhin yake cewa ubtuliya bi jari su wani mugun makoci Allah ya jarrabe shi da shi sai kindare zai samu takaddu sai cika su da rubutu ya iya rubutun Abdullahi bin Salih ya iya rubutunsa sai ya rubutu sai ta katanga sai watso masa su tsakar gida in ya tashi ya ga takaddu haka ya daga ya ga duk hadisansa ne duk rubutu ne da hadisai kuma a matsayin shi ne yake ruwayar sai dauka ko iska ce ta kwaso masa su ko yara ko wani abu sai dattara ya hada da hadisansa sai ya ci gaba da bayarwa su ko malaman hadisi duk sun kiyaye komai a kan idan su duk abin da ake in kana karantar da hadisai da kaji daga wani to an san su ran da aka ji ka zo da wasu kuma kana fada da ba a san da su ba to sai za alamun tambaya ina ka samo su ko ba san wani yana daga cikin ruwayoyin da kake da su daga wani ba ko kuma shi kansa malamin naka da kake ji da shi sun kiyaye duk hadisansa to kai kuma an zuwa maka wasu hadisan da ba nashi ba amma an ce ka ruwaito daga wajensa to da ka zo kana fadan su gaban su to sai su tashi ce wannan ƙarya kake masa dan mun san hadisansa duka babu daga cikin hadisansa waɗannan da kake ambata daga ran nan ko shi ke da mutum ya tashi daga aiki ba a ƙara sauraronsa zai shekara yana bayani ba wanda zai kaɗan kai kalle shi daga sun yi masa jarhi shi kenan ya tashi daga aiki to saboda miyagun sukan so su yi haka don su ɓata mutum to shi abin da ya cutar da shi kenan shigar masa da abubuwa da aka riƙa yi tun da bai haddace ba sai ulhifin bai haddace ba an shigar masa da wasu abubuwa waɗanda ba nashi ba saboda ya zace nashi ne mafi abin mamaki da na gani akwai a cikin mu'jamul udaba na yaqutul hamawi yake to an ga wani a cikin kwalakwale dan kwalakwale a cikin ruwa lokacin da ake iska mai karfi yana cikin ruwa kwalakwale na garkada shi yana kuma rubutu ake tambaye sa wani irin abu ne haka a irin wannan lokaci ana iska ka shiga kwalakwale kuma yana kadawa kana rubutu sai yake cewa akwai wani wanda yake da irin ra'asha din nan irin me kuke ce mata yana karkarwa mai karkarwan nan to yana dan rubuce-rubucen sa to yana so koyi rubutun sa ne to yake ga shi ba zai iya karkarwa ba amma in ya shiga guri mai kwalakwale iska na kada jikin sa yana karkarwa to a haka sai rubutun ya fito kaman na wace ka duba irin wannan bala'i dole sai ya koyi rubutun sa za ka bara tunda shi baya ra'asha din kuma watakila in yayi tashi ba za ta yi ba to bara ya shiga inda wani abu zai kada shi hannun nashi ya rika rawa dan rubutun sa ya zanto kaman na wace to ana samun irin wannan kamanceceniyar abin nan rubutu kaga cewa in ka gani baka iya bambancewa dan rubutun Ibn Nasiruddin Dimashqi daga cikin Al-Majrar Ibn Hajar ya rasu shekara 1840 to akwai abin nan rubutun sa wato yana kama da rubutun Zahabi Hafiz Zahabi الحافظ الذهبي يرى لك شكين ما سو كتاور ربوتو كاكا شيكو مكو يرى لك شكين ما سو ربوتو واتو يأي كو متو كه تو دكا موانا لتافن دا اكا قادة ربوتن سنيف عدائي كي اقول ما سيروا وسان وان شلو كتن وان شدو ربوتن دل لتفن دا اكي سيادا كسامو ربوتن هنني لو كتن بابو مغانا بعد باع تو ربوتن دا اكا لتافن دا اكا سامو الحافظ الذهبي شي يربوتا شد هنن سام to yana tsada sosai na farko dai kasancewa sababbin malami don haka ba a shakkar abinda za a samu a cikin littafin ya zanto ingantacce ne ta fuskar nakali ba a samu shirme ba saboda malami ne ya san me yake rubuta kofa sannan na biyu kuma ga kin rubutun zai yi dadin karatu to Ibn Nasiruddin Dimashqi rubutun sa in ka gani baka bambancewa da Zahabi yana suna kama sosai to sai zanto alwarraqun masu sana'ar sai da littafai su ake kira alwarraqun sai zanto suna amfani da wannan damar in suka samu wani littafi da rubutun Ibn Nasiruddin Dimashqi in suka je kasuwa mai saye zo sai su ce masa rubutun Zahabi ne saboda ya kara musu kudin da zai yi littafi ya yi tsada to wannan shi yasa masu tsanantawar irin su Imam Malik irin su Abu Hanifa da sauran irin su suka ce in dai ba ya haddace ba to kada a karba saboda gudun kada a kara masa abinda ba zai gane ba an kara masa shi kuma ya taho yana fada to shi yasa anan ya kawo matsalar dan ya fadi inda ra'ayin da yafi karfi a gurin malamai shine halaccin abin matukar dai mutumin nan ya kiyaye littafin sa wato bai bar littafin wasu sun yi mai wasa a ciki ba ya kiyaye littafin sa to babu dalilin da zai sa dan ya bayar da hadisan sa cikin littafi a cikin karba shine wa barrawa min kutubin wa qad ari hifdan sai ya ce aw as-sama'a lamma yadhkuri aw as-sama'a lamma yadhkuri ko kuma littafi ne gashi ya gani da sama wato da sunan sa a cikin wadanda suka ji littafin da sunansa a cikin tibaqus sama wanda suka ji littafin amma ba ya iya tuna cewa a yaushe ne shi ya ji wannan littafi amma kuma ga sunansa an gane ko kun san kamar yadda muka karanta a baya akwai tibaqus sama akwai abinda muka ce kamar shine a matsayin kamar ka ce certificate da ake bayarwa in an gama makaranta za a ba mutum certificate cewa ya halarci course kaza an yi course kaza da shi to a da can idan an gama jin littafi kamar yanzu a ce yau wani littafi ne gabanmu muke dauko na hadisi muke karantawa to bayan an gama duk wanda ya samu halartar wannan za a rubuta sunansa a jikin a shafin farko cewa wane ya halarci wannan zama da aka yi na saurarin littafi kaza a gurin wane da wane da wane da wane da wane da wane a rubuta shi da rubutu ƙanana ƙanana kuma sadara kurkusa da kurkusa yadda wani ba zai iya zuwa ya saka sunansa ba alhalin babu shi a ciki to wannan shi ake cewa tsabaqus sama duk inda ka je zaka karantar da wannan littafi a matsayin hadisanka ne to ya kamata a ga sunanka a ciki cewa ka ji wannan littafi a gurin mai shi an fahimta in ba su sunanka to da'awa ce yanzu ka taho kana satara hadisai ne kana da'awar karuwa ce su alal baka da ruwa su to dan ana maganar mutum ne zo ga samu tabaqus sama sai ya ga sunansa a ciki amma sai ka sa tuna yaushe aka yi karatun nan da shi an fahimta littafin dai gashi da sunansa akai cewa ya rubuci littafin daga wannan malami to shin zai iya daukar littafin ya je ya karantar da wasu a matsayin ruwayoyinsa ne daga wannan malami ko ba zai yi ba to shine wannan mas'ala ta biyu ita ma kamar ta farko hukuncin ta kamar ta farko wasu suka ce a'a tunda bai iya tunawa bai kamata ya abin nan ba sai ya hakura wasu suka ce a'a tunda har tabaqus sama dinan sahihi ne ba a ga alamar kankara a jiki ba ba a ga alamar wani sabon rubutu a jiki ba rubutu ne wanda yake tun na farko to ya ji yana da sama da wannan littafin don haka ba abinda zai hana shi ya zauna gaban albajiransa ya karantar da su a matsayin hadisansa da ya rawaito daga wannan malami wanda shi ne matsalar ta biyu wani lokaci abinda ya sa waɗansu suka hana su masu hanawar don za ka ce to mai na hanawar to da dai har da sama ɗinsa ya ji sun ce a wani lokaci akan yi gaggawa wato kamar yanzu farkon shigowarmu kafin a ma gama karatun sai a rubuta tsabaqus sama ɗin wani ana fara tun kafin ma a gama karantawar an rubuta sunayen duka kamar misali a ce malami ya zo kafin ya yi lacca ya gama ya yi kiran suna ya rubuta duk wanda ya zo sannan daga baya ya laccinsa suka ce to tana yiwuwa an rubuta sunansa a farko amma bai zauna ba ai zai yiwu mun zo na yi kiran suna duk daga shi kowa ya ce na amfanin sa alama an zo ana gama kiran suna sannan ake dan kokarin gyara speaker nan wani ya fice kaga in aka dauko register za a ce ya zo karatun amma kuma bai zauna ba to suka ce to tunda har zai iya samun wannan kada yi washi ba da ya zo ya bada sunansa tafi yayi an yi wannan gaggawar a ka'ida ba a rubuta sunayen sai an gama a ka'idar yadda take ba a rubuta sunayen tabaqus sama sai an gama karatu kakkaf dan akwai waɗanda suke kula da zuwan kowa da yanayin halartar kowa saboda koda a ce makara kai aka karanta wasu babubbuka baka nan to in aka zo cikin tabaqus sama as-sama to sai an bayyana wannan da an zo kan sunan mutum a ce to amma bai halarci kitabul juma'a ba rannan shike da huduba a masallacin sa bai zo ba ya tafi yana huduba saboda haka ba sunan malam usman yana ce yana hudu ba to kaga in an taho sauraren littafin agunsa da an zo kitabul juma'a dole zai tsallake don bai ji shi daga malamin ba sai ya je babi na gaba ila kitabul zaka ne ko wani abu an fahimta tabaqus sama shi zai bayyana wannan to kaga wannan ba za a iya sani ba sai an gama shi yasa hatta ko gyangyade mutum yake sai a rubuta cewa da an zo sunan shi a ce wane amma fa shi duk sanda ya zo gyangyade yake har a tashi saboda masu ruwayar hadisin daga wajensa ko littafin daga wajensa su san gurin wa za su ruwaita su san wani dan laboko ne a cikin karatun ba wani karfi gare shi ba to wannan duk ba zai yiwu ba sai bayan an gama komai shi yasa galibi tabaqus sama ba a rubuta shi sai ƙarshe to amma a in samu a cikin mutaakhirun wanda suke gaggawa wajen rubuta abin nan, wajen rubuta tsibaqus sama, sai su rubuta shi kafin lokaci. To wannan akan iya samu wannan. To wannan shi yasa wasu suka shaddada, suka ce wannan irin wannan kada ya bada hadisin, kada ya bada wannan littafin. Za ka ga wasu daga cikin malamai wanda suke tsaurarawa, ko da da rubutun hannunsu suka buɗe littafin su ne da suke tara hadisansu, sai suka ga wani littafi da rubutunsu ne, da shi rubutunsa ne, amma kuma baya tuna cewa yaushe ya ji wannan wani hadisi, to sai bashi. Kamar Ibnu Mahdi yana yin haka, shi da kansa yake cewa nakan samu a cikin littafai na nakan samu hadisi bi khatti an Shu'ba, la amma ban san cewa yaushe na ji shi ba, ban kuma haddace shi ba, to nakan basa. Duk da gashi da rubutun hannunsa ne, ya ce ya ji wannan hadisi daga Shu'ba, amma ba ya tuna yaushe ne, bai haddace shi ba, to sai ya hakura da hadisin. Kuma wannan wataƙila ya same shi ne daga malaminsa, shi kansa Shu'ba ɗin haka yake, shi kan samu hadisi a cikin littafinsa da rubutun hannunsa, an Mansur, an Mujahid, amma ya ce bai gane yaushe ya ji wannan ba. Akwai wani hadisi daga Mansur ibn al-Mu'tamir daga Mujahid cewa lam yahtaji min nabi sallallahu alaihi wasallam huwa muhrim, sai yake cewa kaifa katabtuhu ma adri kaifa katabtuhu wa la a'rifu mata sami'tuhu, sai ana rubuta shi ba, sai wajen shi sai bashi. To irin wannan mas'ala ce, to wasu suna wannan, amma al-jumhur mafi yawancin malamai suna cewa wannan idan har ya samu sunansa sahihi a ciki ba da wani sabon rubutu ba, ba saƙawa aka yi ba, to koda ya manta yaushe ji, wannan baya hana ibada wannan ayi ruwayar wannan littafin a wajensa. Sai ya ce aw ghaba aslun in yaku taghyiru yanduru, wannan shi ne na uku. Ko kuma littafin nasa ghaba, wato ko dai ya bada aro ya jima ba a da masa da kayansa ba, ya fita daga hannunsa na wani ɗan lokaci, ko kuma an sace ko ya ɓace. Asalin shi ne littafinsa da ya ji, ya rubuta hadisansa, ya yi muƙabalar hadisin da asalin littafin malaminsa ko far'i muƙabal, sai kuma littafin ya zo ya ɓace daga wajensa, ko dai ta hanyar yayar da shi cikin tafiye-tafiyensa a hanya ya sabuce ya faɗi ya ɓace, ko kuma aka sace, ko ya ba mu wani, sai kuma daga baya sai littafin ya dawo masa, bayan ya rasa shi ko ya ba da aro ko ya abin nan, sai kuma daga baya aka dawo masa da littafin. To aka dawo masa da littafin nan, zai iya ci gaba da faɗar hadisan, wato bai haddace hadisan ciki ba, don ya haddace hadisan ciki wannan daman ba matsala, ana maganar ne cewa bai haddace hadisan ciki ba. To zai iya ba da hadisan ciki, zama to ya karantar da mutane hadisan ciki. To anan ma kaga wasu za su ce a'a, saboda matuƙar dai ya fita daga hannunsa, akwai yiwuwar an ɗan shigar masa da ƙare-ƙare, an yi masa canje-canje, saboda haka kai ya je ya faɗi abin da bai ji ba, ko ya ƙara akan abin da ya ji, sai su dakatar da shi akan cewa wannan asalin nasa, wato wannan littafin nashi, duk da yana da sama'insa daga malaminsa, amma ba zai ba da hadisi saboda ya abin nan ya fita daga hannunsa, zai iya samun matsala. A da can ba sa yadda littafin su ya fita daga hannunsu, ko ta hanya ko ta hanyar aro, saboda gudun wani abu ya zo ya faru. An ga Ibnu Mahdi, Abdurrahman Ibnu Mahdi zaune gaban wani mutum, ya ba shi littafinsa yana kwafa, ya ce ba zai tashi ba sai ya gama ya ba shi kayansa, ma'ana ba zai bar shi ya tafi da shi ba, gudun kai ya tafi da shi wani abu ya faru a cikin wannan abin ɗin. Ibn al-Mubarak, Abdullahi ibn al-Mubarak yake cewa ya ji hadisi da shi da Muhammad ibn Jafar da aka fi sani ake masa lakabi da Gundar bajirin Shuba ne ce sun ji hadisi daga Shuba suka rubuta shi akan takarda sai Gundar ya tafi da takardar da ya tafi da takardar kashe gari Ibn al-Mubarak da ya tashi sai yake da ruwayar hadisin kai tsaye daga Shuba sai dawo ya ruwaice shi daga Gundar an Shuba tunda har ya tafi da takardar to yanzu yana daukan kamar bai ji ba tunda bai haddace ba to tunda shi yanzu wannan da ya tafi da takardar ya haddace kuma ya addada amincinsa to bari ya ji ruwayar daga wajensa yanzu sai ya dawo kuma yana jinta da wasida maimakon da ya ji ta kai tsaye to duk wannan saboda taka tsantsan kada yayi wani abin da zai shiga cikin makaryata ko marasa gaskiya saboda haka sai da yana ruwayar hadisin daga Gundar an Shuba to wannan shi ma jumhur abinda mafi yawancin malamai suke gani ya halatta idan al-asl din da yake hannunka baka haddace shi bai tafi amma kuma idan ya dawo kana tabbacin babu wani abu al-ghalibu alayhi salama ghalibu dhanni as-salama kana da karfin zaton cewa littafin nan naka ya kubuta babu abin da ya karu a cikin sa ko ya ragu ko wani canji shine ma'anar in yaku taghyiru yanduru ay nadirun in kana nadiran an yaqa at-taghyiru fihi to shi ma wannan babu laifi mutun yayi ruwaya daga wannan asalin nashi wato yayi ruwaitar ya bada ruwaya daga wannan asalin nashi au ummiyun shine na hudu ummi wanda bai iya rubutu ba to wanda bai iya rubutu ba bai iya karatu ba sai ya zanto kuma ya halarci majalisi an karantar da hadisi an rubuta an yi komai shi da bai iya rubutawa ba to ballantara ya karanta in an kara ko an rage duk bai sani ba to shin shi ma in aka dauko wannan littafin zai iya bada hadisi daga cikinsa za a iya karanta masa a matsayin hadisansa haka nan ad-darir shirin na biyar wanda yake ad-darir abin da makaho baya gani to amma shi ma ya halarci guri an yi karatu an rubuta komai da komai daga baya aka zo ana son a karanci wannan littafin nashi da ya ji shi gurin malaminsa shin zai iya bayarwa tunda shi bai haddace ba sannan kuma gashi baya ganin wanda aka rubuta din aka akwai yuwar a masa kare-kare to anan ma wasu suka ce a tunda dai bai haddace ba bai kamata a zo a karanta masa a matsayin hadisansa ne bai bayar don za a iya samun wasu miyagu su karanta masa hadisan da ba nashi ba shi kuma tunda ba haddacewa bai dauka nasa ne ya ba su shi a haka to wasu suka toshe wannan kofar suka ce ka'ida sai ya haddace in ya haddace to shikenan suka toshe wannan kofar cewa ba zai yiwu ba a irin haka shi ya bada hadisin amma in ya haddace hadisansa ko yana makaho in aka zo karanta masa ai zai iya gane cewa hadisan nan nashi ne ko ba nashi bane saboda ko da yana makaho ko yana ummi in dai har ya haddace abin to da an zarar aka zo aka karanta wanda ba nashi ba zai iya ganewa to wanda suka ce wannan ba laifi a zo a karanta masa a karba abin haka Yazid ibn Harun al-Wasiti malamin Imam Ahmad ne shi manyan malaman sa kwararru a harkar hadisi manyan mahaddata hadisi wata rana yana gaya wa mai masa ibla'i al-mustamli wanda yake masa binan mai zamu kira shi wanda yake isarwa akwai al-mustamli wanda idan mutum yana karantarwa cikin taro babu an saku wa irin wannan to akan samu wani wanda shine zai rika daga murya malamin yace haddathana fulan shi kuma ya daga murya yace qala haddathahu fulan ya isar da murya to wannan shine mustamli kamar zakara a sallah to shine shi Yazid ibn Harun yake cewa labari ya zo mun kana so zaka kara wasu hadisai da ba nawa ba a cikin hadisai na to da shi yake isarwa in ya tashi sai da dan karin gishiri sai da samu labari turidu an tudkhila alayya fi hadisi kana so ka shigar da wasu kare-kare a cikin hadisi na shi Yazid ibn Harun makahu ne ya makance a gidan kansa to shine yake cewa fajhad jahdak je kai iya kokarinka la ar'a Allahu alayka in ar'aita ci kada Allah ya saurara maka ko ka saurara wato ko ka ce ka dakata kada Allah ya saurara yake cewa inni ahfazu 23 alf hadith na da hadisi 23,000 saboda dan ka zo ka ce zaka kara na san me zaka kara na san wanda yake nawa to suka ce in irin wannan ne to babu matsala saboda ya san abin da yake amma idan ba haka ba to baya halatta to amma jumhur suna cewa matukar dai wanda zai dogara da shi wajen rubuta masa hadisan nasa da kuma karantawa mutane idan ya zaɓi biye ne misali in ya zan mutum ne wanda yake amintacce to babu laifi shine yace yazbithuma mu'tamadun mashhur mu'tamadun ay thiqatun mu'tamad shakhsun mu'tamad yazbithuma ay yazbith lahumu sama'ahuma wa yaqra'u lahumu wanda zai kiyaye musu abinda suka ji ya rubuta musu in sun zo karantarwa kuma ya karanta to sun ce wannan shi ba babu komai shine gaba ɗayan waɗannan guda biyar din yace fa kullu hadha jawaza al-jumhur saboda fa kullu hadha jawaza al-jumhur shine jawabu man din ce shartiya wanda ko kuma ka kira ta mausula ce mubtada to jawabin ta shine fa kullu hadha jawaza al-jumhur شو من روى من كتب وقد عري حفظا أو السماع لما يذكري أو غاب أصل إن يكن تغيير يندر أو أمي أو ضرير يضبطه ما معتمد مشهور فكل هذا جوز الجمهور هو أن الجمهور جمهور ما لم يسنع عن باب مسألة أشكنز كارج يا نكتير to shikenan zamu tsaya anan sai kuma an dawo kashi na biyu insha Allah sallallahu sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh